Sharon Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 22 ga watan Mayu na shekarar 2023 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaben shekarar 2023 a Najeriya ta yi watsi da bukatar da jami'in PDP da Labour ta nema saka nema akan kotun ta rika nuna zaman ta kai tsaye a kafafen yada labarai sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman game da shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban kasa a Najeriya bayan haka muna tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Ministocin tsaron kasashen arewacin Turai sun bayyana cikakken goyon bayan su ga horar da matukan jiragen saman Ukraine jiragen F-16. Sai dai Washington ta ce haka ba zai kawo wani babban sauyi ba ga tsaron Ukraine daga Russia. Kana zai dauki watanni kafin yanke shawara akan aikawa da jiragen. Rasha ta yi wani ikirari a yau Litinin cewa wani hari na baya-bayan nan daga tsallaken iyaka a kan yankinta na Belgorod da wasu mabannata suka yi a cikin jerin hare-hare ya fito ne daga ƙasar Ukraine inji Rasha. Wani babban hadimin shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Ukraine ba ta da hannu a wannan harin yana mai nuni da cewa wata sabuwar kungiyar Rasha ta tashin hankali ne. Akalla mutane 8 ne suka jikata kana wasu gine-gine da dama suka lalace daga wasu hare-hare ta sama da Rasha ta kai a cikin dare a yankin Dnipropetrovsk. A yau Litinin shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya nada sabon shugaban hukumar tsaron kasar. Kafar yada labaran kasar ta ce Ali Akbar Ahmadi kwamandan askarawan juyin juya hali shine zai zama sakataren majalisar kolin tsaron kasa. Sanarwar da ba ta yi wani karin bayani ba akan dalilin sakiyar. Ahmadi ya mai gurbin Ali Shamkani wanda ya rike mukamin tsawon shekaru 10 kuma ya taka muhimmiyar rawa wurin dinke baraka da Saudi Arabia da ke zama abokiyar gaban Iran a yankin a farkon wannan shekara. Shamkani ya kuma yi ruwa da tsaki wurin tattaunawa da wasu manyan kasashen duniya akan shirin nukuliyar Iran wadda ta kai ga kulla yarjejeniya a shekarar 2015. Ko da yake wannan yarjejeniyar ta rushe a shekarar 2018 bayan da shugaban Amurka na wancan lokaci Donald Trump ya yanke shawarar janye Amurka daga cikinta. Lamarin da ya sa Iran ta dakatar da alhakinta da yarjejeniyar ta dora mata akan kyautata makaman uranium ɗinta. Labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da kasar Papua New Guinea sun kulla yarjejeniyar tsaro da ta hada da ta baiwa wato Amurka damar amfani da teku da kuma tashoshin jiragen ruwanta ta wato kasar ta Pacific. Yarjejeniyar na zuwa ne a lokacin da Amurka ta maida hankali a kan yankin kana take nuna damuwa kan yadda China ke yin tasiri a wurin. Takardar yarjejeniyar da Papua New Guinea da Amurka suka shirya a matsayin su na kasashe masu cikakken yancin kansu za ta inganta rundunar tsaron Papua New Guinea su iya kai taimakon jin kai da abubuwan more rayuwa a lokacin bala'i da kuma samar da kiwon lafiya da gidajen tanti na wucin gadi ga mutane da bala'i ya rutsa da su a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayin sanya hannu akan yarjejeniya a birnin Port Moresby. Yarjejeniya za ta kuma ba da dama ga sojojin kasashen biyu su yi atisayi tare a sababbin hanyoyi kuma a wurare daban-daban a wani bangare na yunkurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin Indo-Pacific. Blinken ya kai ziyarar ne a madadin shugaban Amurka Joe Biden wanda ya soke ziyarar da za ta zama ta farko da wani shugaban kasar Amurka mai ci zai kai ziyara a tsibirin na Pacific saboda tattaunawa da ake yi domin kaucewa matsalar bashi a cikin gida. A ƙarshe, a lokacin da shugaban Eritrea Isaias Afwerki ya isa ƙasar China a wani rangadin kwanaki hudu, an tarbe shi da shagulgula hadda shin faɗa masa jinkirle ta girmamawa da faretin soja da kuma harbin girmamawa. masu sharhi sun ce Eritrea da China suna bukatan junan su kana suna aiki domin karfafa dangantakar da ke gudana tsakanin su yayin wani jawabi a wani zaurin taro na Great Hall a Beijing shugaban China Xi Jinping ya ce China da Eritrea suna da kyakkyawar kawance a wannan duniya mara tabbas kyakkyawar dangantakar China da Eritrea ba kawai akan manufa daya ko da dadin manufofin kasashen biyu bane har ma da batun tabbatar da zaman lafiya a yankin inji shugaba Xi
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu bude taskar rahotannin da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Jim kadan bayan ci gaba da zaman sauraron kararrakin zaben shugaban kasa na watan Fabrairu da aka yi a yau Litinin. Kotan sauraron kararrakin ta yi watsi da bukatar da jam'iyyin Labour da PDP suka gabatar ta neman a rinka yada duk zaman kotun da za a yi kai tsaye a kafafen yada labarai don gamsar da 'yan kasar da ke ciki da wajen Najeriya akan zaman kotun ba tare da boye wani abu ba. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Kotun ta bayyana matsayarta game da bukatar jam'iyyin Labour da PDP na neman a rika yada zaman shari'arta kai tsaye kullun a kafafen yada labarai ne bayan yin nazari akan jawaban dukan lauyoyin bangarorin da shari'ar ta shafa tsakanin tawagar lauyoyin kotun biyar dake samun jagorancin mai shari'a Haruna Simon Tsammani sannan ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar tana mai cewa kin amincewa da bukatar yada shari'ar a gidan talabijin kai tsaye baya nufin cewa kotun ba za ta yi wa kowa a bangaren karar da aka shigar adalci ba da yake gabatar da matsayar kotun na yau Litinin jagoran tawagar lauyoyin kotun sauraron kararrakin zaben mai shari'a Tsammani ya bayyana cewa bukatar da ne shigar da kara ya nema ya fita daga cikin hurumin kotu a kararrakin da aka shigar tunda babu inda doka ta fayyace cewa za a iya yada zaman shari'a kai tsaye wa duniya a lokacin da ake tsaka da zaman kotu yana mai cewa kundin tsarin mulki ne ya kafa kotun kuma tana aiki ne karkashin dokar kotun dauka kara ta Najeriya sai dai kakakin jam'iyyar ba Dr. Yunusa Tanko ya bayyana rashin jin dadin sa game da yin watsi da bukatar su.
In sun ga ma'aikatan kotun tana tsoron abubuwan da mutane za su faɗa akan yanayin inda yin kotun ya tsaye zama. Kuma 'yan Najeriya suna cikin damuwa akan maganar yanayin rashin gaskiya da ake ganin an tafka akan mabudi da aka yi akan sa. Saboda haka kuma suna shakka da ganin tsoro ko abubuwan da za su faɗa ko kuma za a gani zai iya tara zaune tsaye. To mu dukkan muna tunanin cewa da in da sun yarda wannan zai ba wa dama wa 'yan Najeriya da abubuwan da yake gudana a cikin kotun kuma su tabbatar cewa za a yi shari'a akan adalci to mu ji daɗin hakan nan ba da suka hana amma inda akwai 'yan jaridu a ciki su ne ido za su dinga faɗa wa mutane a waje ga abin da yake faruwa a cikin kotun. A ina kuwa samsam dama can mun tuna ne yake zai taimaka wa ita kotun ne kan Najeriya su ga abubuwan da suke yi domin ba wai abin da mun muka faɗa ba ko kuma abin da wani ya gani amma in sun gani da kansu mutane za su iya zartar da na tunanin akan abin da ya gudana. Saboda haka mun karfin guwa ma ya bamu tabbatar cewa mu 'yan Najeriya sun san cewa muna niyyar zaben nan bisa kan adalci.
A nasa bangare sakataren yaɗa labaran jam'iyyar PDP a matakin ƙasa Debo Ologunagba ya bayyana cewa
the court in his ruling today
tabbas ba su ji daɗin hukuncin da kotu ta zartar na yin watsi da bukatar jam'iyyar sa ta PDP da ɗan takararta Atiku Abubakar ba amma suna da yakinin cewa kotu za ta yi musu adalci ganin irin shaidu da hujjojin da suke da su da za su tabbatar da cewa an yi maguɗi a zaben na watan Fabrairu kuma sun yi imanin cewa kotu za ta yi adalci ta bai wa 'yan Najeriya wanda suka zaɓa. Barista mai nasara Kogo fitaccen lauya ne a Najeriya kuma ya yi bayani akan hurumin kotu a game da abin da ya wakana a yau.
Ba wani abu bane ba na mamaki sannan idan muka dauki sashe na 36 da tsarin mulki Najeriya da sashe na 6 da sashe na 230 zuwa na 3 da kuma ya tabbo kuwa kenan na magana harkokin shari'a a Najeriya ba inda aka sanya dokar cewa a rika yin shi a sirri ko kuma a bayyane amma al'ada ce aka dauko wanda take kuma ko suna karkashin hurumin na sashe na 230 zuwa na 3 suna da dama da za su shirya ma kansu tsare-tsare na al'ada ne yanda za su tafiyar da kotunan saboda haka kotunan suna da hurumin mutu za su yi a bayyana ko za su yi a asirce a nan wurin wannan hukunci yayi daidai amma lokaci yayi me yasa aka ri kuma da sashe na 14 take sashe na 1 da yake to din da ake matsafi a demokradiya shine jama'a wato sovereignty belongs to the people kuma hurumi da aka bada karkashin sashe na 36 da ayi shari'a wanda take gamsarta da kowa da kowa to zamu ga cewa akwai bukatar a duba a rika yin wannan zaman shari'a ba wai da wannan kotun ba ko wace kotu ma a rika yin shi a bayyane
a yayin zaman na yau dai kotu ta tantance shaidu da jam'iyyar Allied People's Movement wato APM ta gabatar a didi lokacin da ake ci gaba da kalubalantar nasarar zababban shugaban kasa Bola Tinubu a zaben da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ni ma Abdurrauf Murya Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Halima Abdurrauf to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC A yayin da ya rage sauran ƴan kwanaki a rantsar da sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a Nigeria masana a kasar na ci gaba da bayyana hanyoyin da suke ganin in an bi tattalin arzikin Nigeria zai samu bunƙasa wakilin Muryar Amurka Sani Shaibu Malamfashi ya hada mana wannan rahoton na musamman
Najeriya kasa ce mai yawan jama'a sama da miliyan 200 da kabilu iri daban-daban har guda 400 amma dunkule wuri guda kasa ce mai ban mamaki domin duk wasu fitinun da suka cinno kai a baya ciki ko har da yakin basasa cikin lokaci kankani Allah ya kwaranyar da su tamkar ma ba ai komi ba hakan ne ma ya sanya tsohon babban sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya Butrus Gali na kasar Masar ya bayyana Najeriya a matsayin kasa ce ta musamman wurin Allah domin ganin abin da ya gabata yace in ba ga kasar shi lalle in an ba shi zabi zai zauna a Najeriya a lokacin da ya gama aiki in ba manta ba ɗan aware masu neman kasar Oduduwa ta Yaruba zalla don cin gashin kai ta Biafra kuma ga kabilar Ibo sun tada ƙarar baya har suna cewa ma babu ma yadda za a yi a gudanar da zaɓe a nan Najeriya a yau an yi zaɓe an gama yanzu sai batun ma rantsar da shugaban ƙasa da kuma gononi da 'yan majalisun da aka zaɓa nan da makonni uku masu zuwa kwana 20 cif jami'an tsaro suna cikin ɗamarar yaƙi duk wanda ya nemi tada fitina zai shinkuna maka dangare yanzu dai kallo ya koma sama shahu ya ɗaugewa 'yan Najeriya so suke su gani a ƙasa shin ko me ke buƙatunsu a wurin gwamnati mai shigowa ambassador Sule Magaji Zundam ya zayyana manya daga cikinsu
to babban abin da ya kamata a gwamnatance a samu haɗin kan ƙasa wannan shugabanni da za su shigo daga mataki na tarayya su hasaso su ga ina za a samu haɗin kan ƙasa ai gwamnati wadda ta shahi 'yan ƙasa ba to a level na jiha nan ma a samu haɗin kan ƙasa a lokacin mai girma Muhammadu Buhari farko shigowar shi an dunkula abubuwa an kai sama da wata 6 babu ministoci to wannan abun ya zame mana izina maganar nan da Bahaushe ke cewa da na gaba ake gwada jirgin ruwa
na'am
to mun girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tashi tsaye ya nemi a kowane bangare na kasar nan ya komiti na ministoci a falaye maganar sha'anin tattalin arziki sai an samu tattalin arziki mai kyau sannan ake tunanin inganta ilimi inganta lafiya samar da hanyoyi da makamantansu da babban abu shi ne tsaro darajar kudin Najeriya ta zube warwas to dole ne wannan gwamnati ta mai da hankali wajen inganta darajar naira a lokacin mai girma Muhammadu Buhari sai daga cikin alkawalin da ya yi alkawalin cewa sai ya daidaita naira da dala to ba naira ba sai fama ta yi mana fintin kan kuɗin da to wannan idan aka samu wannan kuɗin mu suka haɓaka to cikin sauki akwai yiwuwar inganta ilimi kamar na ji labarin cewa a shirye-shiryen da yake yana da ƙudurin ba ilimi muhimmanci zai samun ma 'yan makaranta ba su suka su yi karatu in sun samu aiki su biya gwamnati wanda ni na ga wannan a Kenya akwai wani abu da suke harambe tara kuɗi a ba yaro ya makaranta in ya gama ya zo ya riƙa biyan bashi a hankali a sufuri kamar yadda gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan ta fara wajen maganar sufurin jiragen ƙasa kuma ita ma wannan gwamnati ta Buhari da ta zo ta kalli wannan abu da muhimmanci wannan gwamnati mai zuwa muna roƙon su inganta sufuri misali na jiragen ƙasa inland fox ɗin nan da aka buɗe misali Kano Puntuwa da sauransu ayi amfani da jirgin kasa a kawo ina abubuwa da yin wannan zai kawo gagarumin haɓaka tattalin arziki na Nigeria tsaro ma dama ba a samu ingantaccen tsaro ba to do ina abubuwan za su zama labari misali mu da muke nan arewa maso yamma muna cikin hali na rashin tsaro so ya kamata gwamnati ta dubi wannan saboda mutumin da ke arewacin Nigeria babu abin da ya tasiri a gare shi heya da noma da kiwo yau gonakin nan da muka mallaka ba su zuwa ƴan uwan Fulani da ke zaune cikin dazuzzuka suna tsare da shanunsu yau duk an fatattake su sun dawo garuruwa to ina mai tabbatar da waɗannan garuruwa na ƙauyuka sun tashi ba kowa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci biranen sun cinkushe asibitocin da muke da su likitoci a kullun ka buɗe kafafen yaɗa labarin za ka ji cewa likitocin Nigeria suna barin Nigeria suna tafi a ƙasashen waje kuma babu inda ake haihuwar yara nan da nan nan da na irin Nigeria amma ba mu da likitocin da za su kula da lafiyar al'umma so dole ne gwamnati ta zo ta yi tsari wanda zai inganta rayuwar al'umma a yi kokari cibiyoyin da muke da su na yaƙi da rashawa su yi aiki yadda ya kamata mun ga izina ga hukuncin da aka yanke masu kramado mun ga inda gwamnati take to muna son mu samu wannan kamanceya a nan Nigeria ba sai su hukumomin yaƙi da rashawa sun kamo mutum sun kai shi kotu an yanke mai hukunci an tura shi gidan yari sai a waye gari kawai a ce yau gwamnati ta yafe shi
tabbas gwamnatin jagaba Tinubu za ta gaji kaya masu nauyi da ke bukatar hattara da sadaukar da kai kamar yadda masanin tattalin arziki Aminu Ibrahim ya hango bisa diddigin lamurra da ya bi
kamar yadda kai magana ba su suka da ake bin Najeriya ake diddiga dai na 'yan kwanakin nan ana bin Najeriya wato gwamnatin tarayya kenan kusan naira Trillion 77 in ka hada da abin da ake bin jihohi su kuma ana bin Najeriya sama da trillion 108 a lissafi kenan zuwa ƙarshen shekarar da ta wuce a 2022 to kaga duk wanda ya karbi gwamnati yanzu a irin wannan yanayi na dimbin bashi wanda ke dindigan bankin duniya ya nuna cewa a duk naira daya da gwamnatin tarayya ta samu ko kuma ya shigo mana kudin shiga cikin naira 100 da aka shi kamar naira 96 ne wurin biyan bashi da sauran abubuwan da ya shafi bashi kalubale ne babba da gwamnati mai zuwa da ta fuskanta domin ta iya fitar da kasan nan da ka yanayi da muka samu kanmu na talauci da matsuwa na rayuwa
to yanzu ta ina ne samar da mafita musamman ga shi sabon shugaban kasa da kuma sauran waɗanda za su an shi dauni iko a jihohi a matsayin gwamnati
to na farko dai dole ne sai an dubi matsalan tsaro domin sai an samu zaman lafiya sannan za a samu ci gaba kowace kasa ne na biyu kuma gwamnati dole ne fa ta fito ta yaƙi maganan cin hanci da kuma kuɗaɗe da ake kashewa a gudanar da gwamnati bincike na ƙungiyoyin duniya musamman Transparency International ta nuna cewa kusan kashi 75 na kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya ana kashe su ne wurin gudanar da aikin gwamnati abin da yake ragewa shine kashi 27 shine za a yi wa jama'a aiki a ciki to kaga irin wannan kuɗaɗe da ake kashewa to me ya haifar da haka akwai ma'aikatu wanda ake ce ma MDS Ministries, Department and Agencies na gwamnatin tarayya akwai kusan 950 muna da ministoci da kananan ministoci 43 kowannen su nan ba mai mota na gudanar da aikinsa kasa da mota 5 to in kai lissafi muna da ministoci 37 kaga kowannen su akalla yana da mota 5 sau 37 sai baka kusan mota 200 ne da wani abu kawai ministoci suke tafiyar da su ka duba sauran ma'aikatan gwamnati ire-iren waɗannan kowannen su suna da shuwagabanni wanda su ma kowannen su zaka tara akwai mota 5 ko kaza a tsakanin su wanda kuma duk a shekara din nan akwai maintenance kudin gudanar da su kudin mai din su kudin direbobin su to dole duk shugaban da yazo sai dukkan mu an yi hakuri kowa ya hakuri a dan samu a rage irin wayannan kudade da ake kashewa wurin abin tafiyar da aikin shi kansa akalla a ce cikin kashi 75 din nan ai hakuri a cire kashi 25 a ce shine za a gudanar da gwamnati da shi kashi 75 kuma ai ma jama'a aiki to in fa ba haka akai ba to ina tabbatar maka za a kai mashi wani lokaci wanda ita gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan albashin ma'aikatan ta
to yaya za a yi a aiwatar da wasu ƴan gyare-gyaren da za su taimaka wa waɗannan bayanai da kai a danganta su musamman wajen yaki da cin hanci da rashawa
binciken sin na Transparency International ya nuna cewa Najeriya yanzu zuwa ƙarshen shekarar da ta wuce 2022 mu ne na 150 a tsarin masu cin hanci a duniya cikin ƙasashe 180 wato mun fi ƙasashe 30 ne kawai a duniya dole ma'aikatan gwamnati akwai abin da ake ce ma duplication akwai ministries da departments wanda aikinsu iri ɗaya ne to me zai sa a ce akwai department na kaza akwai na kaza da kaza ko kuma agency kaza wanda in ka duba aikin su iri ɗaya ne a haɗe su wuri ɗaya a samu shugaba guda ɗaya a samu department unit a ƙarƙashin kowanne wanda zai gudanar da wannan aiki to shi ma nan muna fatan gwamnati mai zuwa za ta duba wannan al'amari
mafiya ala bisa ga bayanan da suka gabata wajibi ne a rage dogon buri a kuma sadaukar da kai shugabanni da al'ummar ƙasa in kau ba haka ba to jiki magaji san shi ayyukan malafashi murya amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida san shi ayyukan malafashi to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
babban labarin da ke tambari shine na lashe gasar kullun kafar premier ta ingila da kungiyar manchester city ta yi a jiya lahadi karo na uku a jere bayan da ta yi galabar doke chelsea a jiya din da ci ɗaya da nema to sai dai fatun ma kafin ta buga wasan da chelsea ne a ranar asabar kungiyar ta city ta sami tabbacin lashe gasar ta premier ta bana bayan da babbar abokiyar adawar ta wato arsenal ta sha kashi a hannun nottingham forest da ci ɗaya da nema wannan lamari ya bar ma'abota wasan kwallon kafa da dama a cikin mamaki musamman masoya kungiyar ta Arsenal wanda suka tare sosai a wannan kakar wasannin ganin yadda kungiyar ta dade tana jagorantar teburin gasar amma kuma dan jarida mai fashin baki kan lamarin wasanni Umar Faruk Bokoyo yana ganin cewa dama arena
babu abun mamaki a ganin cewa ainihin ita kanta da kanta kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta mika wannan kambun ma'ana wannan kofin ga kungiyar kwallon kafa ta Manchester City idan muka yi la'akari da ainihin cewa tun farkon wannan farkon kakar wasa ta bana su ne suke kan tebur wanda daga karshe ga abin da muka ga ya biyo baya duk wannan bai da mamaki saboda akasarin je magoya bayan kwallon kafan Arsenal abinda ake kira su kofi haram kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ne daga cikin ainihin manyan club a duniya wanda suke da karancin cin kofuffuka ke kuma ƴan kwallon Manchester City ba kala ɗaya suke da ƴan kwallon Arsenal ba saboda ainihin su ƴan kwallon Arsenal muna iya kiran su da cewa ainihin matasa ne masu tasowa yanzu su kuma wancan sun dade akwai abinda ake cewa teamwork ma'ana sanin juna a kwallon teamwork yana da amfani wanda daga ƙarshe dai mun ga abinda ya faru kenan a Manchester City su kuma Arsenal akwai abinda ake cewa fatigue ma'ana wahala ta riga ta musu wa yara ne sai dai mu ce masu goyon bayan Arsenal sai dai a ci gaba da hakuri kamar yadda aka saba kofi harin din da ake tabbata musu dai ya riga ya tabbata bana
to ko yaya musu ya kungiyar ta Arsenal suka ji da wannan lamarin
a sunana Dr. Zubairu Muhammad dukkan wani magoya bayan Arsenal bai ji dadin yadda haka ta kasance ba amma duk da haka muna jinjina ma ƴan wasan mu akan irin namijin kokarin da suka yi domin a farko ba wanda ma ya yi tsammanin cewa za su a fito ko cikin na hudu ga tebur bale ma har ake su da su ne ake jayayya da masu kankambun premier a mun san cewa mun faro da ƙarfi amma daga baya saboda matsalar raunukan da muka yi samu da kuma gajiyar su ƴan wasan namu shi yasa har muka bari da yake kuma idan kowa ji ba san cewa masu sun fi mu ƴan wasa masu experience sannan kuma sun fi mu tebur a bar bench wanda za su yi canji wanda zai iya wanda kuma ba mu shi amma yanzu
da zaka da kungiyar ta Manchester City ta hau turbar kafa tarihin lashe manyan gasanni uku a kakar wasanni daya bayan lashe gasar ta Premier domin kuwa yanzu haka tana jiran buga wasannin karshe na gasar FA a Wembley da kuma ta zakarun Turai a Istanbul Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC
madalla yanzu kuma ga wannan sakon
mai burge Hausawa sashin mai yar Hausa
mai burge Hausawa sashin mai yar
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai gwarin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa 8 kan karagar mulki?
Wadanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin yan kasashen dake mukoptaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Wadanne irin matsaloli ne Buhari zai bayarwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tunkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da Sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:56 to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
to mare ma takaice ministocin tsaron kasashen arewacin Turai sun bayyana cikakken goyon baya ga horar da matukan jiragen sama na Ukraine jirgin saman F-16 sai dai Washington ta ce ba za hakan ba zai kawo wani sauyi ba ga tsaron da ko kuma tsaron Ukraine wanda ga Russia kana zai dauki watanni kafin a yanke shawara akan kan jiragen Rasha dai ta yi wani ikirari a yau Litinin cewa wani harin bayan nan daga tsallaken iyaka akan yankinta na Belgorod wasu mabannata suka yi a cikin jirin hare-haren da ake kai mata ya fito ne daga ƙasar Ukraine inji ta wani babban hajjibin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Ukraine ba ta da hannu a wannan harin yana mai nuni da cewa wata sabuwar kungiyar Rasha ta tashin hankali ne A yau Litinin shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya nada sabon shugaban hukumar tsaron kasar kafar yada labaran kasar ta ce Ali Akbar Ahmadan komandan askarawan juyin jihali shine zai zama sakataren majalisar kolin tsaron kasar sai dai sadarwar ba ta yi wani karin bayani ba akan dalilin sakiyar Ahmadan ya zai mai gurbin Ali Shamkani wanda ya rike wannan mukami tsawon shekaru 10 kuma ya taka muhimmiyar rawa wurin dinke baraka da Saudi Arabia da ke zama abokiyar gaban Iran a yankin a farkon wannan shekara Amurka da kasar Papua New Guinea sun kulla yarjejeniyar tsaro da ta baiwa Amurka damar amfani da teku da tashoshin ruwan kasar ta Pacific yarjejeniyar na zuwa ne a lokacin da Amurka ta maida hankali akan yankin kana take nuna damuwa akan yadda China ke kara tasiri a wurin takardun yarjejeniyar da Papua New Guinea da Amurka suka sanya wa hannu wato da ke nuna su cikakken kasashe ne masu ci yancin kanshin kansu za ta inganta rundunar tsaron Papua New Guinea kana su taimaka wa ayyukan jin kai da abubuwan more rayuwa a lokacin bala'i da kuma samar da kiwon lafiya da gidajen tanti na wucin gadi ga mutanen da bala'i ya rutsa da su a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a lokacin da shugaban Eritrea Isaias Afwerki ya isa kasar China a wani rangadi na kwanaki hudu wato an tarbe shi da shagulgula da dama
to masu sauraro anan muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauki da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wanda ta hada shirin da kuma bada umarni da engineer mu Mr. Charleston Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.